Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da ganin birnin Washington DC.
So da aka kawo fayar sai naga diddai diga.
Masu raro barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Kumal tare da Prime Kalmas Cigarba da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba 4 ga watan Maris na shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Sarfilu tsohon mataimakin shugaban kasar Amurka Joe Biden ya ci jihohi shida a yayin da kuma Senator Bernie Sanders ya tuku a sakamakon farko-farko na zaben fidda dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Democrat. Kasar Argentina ta ce a karon farko an samu wani da ya mutu a damuwar corona a kasar. A daidai lokacin da ita kuma kasar Spain ke bayyana cewa a karon farkon wani dan kasar ya mutu sanadiyar cutar. Gwamnatin Amurka karkashin shugaba Donald Trump za ta takaita yawan ma'aikatan kafafen yada labarai na gwamnatin kasar China da ke Amurka.
Kanin labaran kenan aka saurara cikin shirin za ku ji manazartan harkokin tsaro a Najeriya na kira da duba hanyar da za a samar game da tubabin yan ta'adda.
Wannan yaki da ake ina so in tabbatar miki duk yadda aka je aka dawo dole sai an komo wannan magana da muke ta sulhu da zaman lafiya da wannan yara.
Shin ina aka kwana game da batun aikin wutar lantarkin Mambila?
So da aka kawo fayar sai naga diddai daga karshe babu komai a kasa babu ma fili maganar wutar da ake mutan Mambila wutar Mambila yanzu hakan aka ce ma to ka je ka nuna ina ne filin ma da za'a yi wutar babu shi.
To Allah ya kyauta za kuma mu tsallaka makwabciyar Najeriya Jamhuriyar Niger inda ƴan kasar suke ci gaba da kokawa game da rufe iyakar da Najeriya ta yi. Sannan kuma ya tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin na zai shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Tsohon mataimakin shugaban kasar Amurka Joe Biden ya ci jihohi shida a yayin da kuma Senator Bernie Sanders ya ci uku a sakamakon farko-farko na zaben fidda dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Democrat wanda aka yi jiya Talata a wasu jihohi 14 nan Amurka. Biden wanda wannan ne karansa na uku da ya shiga takarar shugaban kasar Amurka ya ci jihohin Virginia, North Carolina, Alabama, Oklahoma, Minnesota da kuma Tennessee yayin da kuma Sanders mai ikirarin zama dan gurguzu a jam'iyyar ta Democrat ya ci jiharsa ta Vermont da Utah da kuma Colorado. Da alamar dai nasarorin da Biden ya samu sun kara masa kuzari a kokarinsa na zama mutumin da zai ja da shugaba Donald Trump na jam'iyyar Republican a zaben da za a yi a watan Nuwamba. Kasar Argentina ta ce a karon farko an samu wani da ya mutu da murar corona a kasar. A daidai lokacin da ita kuma kasar Spain ke bayyana cewa a karon farkon wani dan kasar ya mutu sanadiyar cutar. A yayin da kuma kwararru a fadin duniya ke ta fadi tashin neman yadda za su bullo ma wannan mugunyar cuta wadda har yanzu aka kasa cikakkiyar fahimtarta. Jiya Talata wani jami'in kiwon lafiya a yankin Valencia na kasar Spain ya ce wani binciken da aka gudanar kan wani mutumin da ya mutu ranar 13 ga watan Fabrairu na nuna cewa murar corona ce ta kashe shi. Ministan kiwon lafiya na kasar Argentina ya ce dan kasar na farko da ya mutu da murar corona din dan shekaru 43 ne wanda ya shafe makonni biyu a arewacin Italiya inda abun ya fi muni a fadin Turai. Ya ce mutumin na murmurewa a wani asibiti kuma halin da ake ciki bai da wani tsanani. Haka zalika jami'ai a jihar Washington ta nan Amurka sun ba da rahoton sabbin kamuwa su tara da kuma mace-mace uku tun daga ranar Litini. Da wannan adadin waɗanda suka kamu da cutar a Amurka sun kai sama da 100. Gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Donald Trump za ta takaita yawan ma'aikatan kafafen yada labarai na gwamnatin China da suke ran Amurka. Tana mai nuni da yawan tsangwama da barazana ga 'yan jarida da aka san China da yi tun da daɗewa. wannan shawarar da Amurka ta yanke na zuwa ne bayan da kungiyar wakilan kafafen yada labarai na kasashen waje dake China FCCC ta wallafa rahoton ta na shekara-shekara da manufar kare yancin jarida. Rahoton ya bayyana nau'ukan musgunawa da takurawa da kuma kokarin kada yan jarida yadda take so da China ke yi. To amma wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China mai suna Zhao Lijian ya yi watsi da rahoton kungiyar ta FCCC da cewa
我要强调我们从未承认过你提到的这个组织
ba mu taba ma kula da wannan kungiyar da ka ambata ba. Rashin kaifin hankali ne da kuma rashin sanin ya kamata ga wannan mai da'awar zama wata kungiya ta tashi kwatsam ta ce wai za ta sasanta tsakanin jam'iyyun siyasa sannan kuma ta goyi bayan wani bangare guda. Har kullun kasar China na marabalale da kafafen yada labarai na kasashen waje muddin dai za su bada rahotanni kan China cikakku kuma bisa gaskiya.
Na jima kadan Ibrahim zai dawo da karin wasu labaran. Manazarta akan harkokin tsaro a Najeriya sun ce a duba yi wahalar tashirin nan na samar da doka da za ta kafa wata hukuma ta musamman da za ta tsugunna da tubabban yan ta'adda da soya musu hankali da ba su horon yin ayyukan hannu saboda su yi dogaro da kansu. Ga rahoton da Madina Dauda ta hado mana.
Manazarta akan harkokin tsaro a Najeriya sun yi nazari akan shirin nan na samar da doka da za ta halatta kafa wata hukuma ta musamman da za ta tsugunar da tubabbun yan ta'adda tare da koya musu sana'o'i domin su koma cikin jama'a, wanda tsohon gwamnan jihar Yobe Ibrahim Gaidam, wanda a halin yanzu shine sanata mai wakiltar Yobe ta Gabas, ya gabatar a gaban majalisar dattawa. Kuma tuni ma dai har an riga an yi wa kudurin dokar karatu na farko. Barista Ibrahim Arab lawyer ne mai zaman kansa ga abin da yace game da dokar.
Hukuma mai zaman kanta wanda za ta saurari abu ta kowane bangare ta duba shin menene ma matsalar kuma yaya za a yi addressing wannan matsalar dan taimakawa dan a samu zaman lafiya na ƙarshe. Wannan yaki da ake ina so in tabbatar miki duk yadda aka je aka dawo dole sai an komo wannan magana da muke ta sulhu da zaman lafiya da wannan yara. Ba ni da wani tarihi ko wata masaniya akan wani yaki da aka yi a duniya ko kuma wani tawaye ko ne ta'addanci da aka yi a duniya wanda aka dakile shi ba tare da hanyar ta zama ayi tebur ayi zama ayi sulhu a fahimci menene yasa ake yin wannan abu din kuma wani gyara za a yi wani taimako za a yi dan a samu a dakile. Babu wannan tarihi.
Shi ma dai mai nazari a harkokin yau da kullun kuma kwararre a diplomasiyar kasa da kasa Muhammad Ishaq Usman ya tsokaci akan batun yana mai cewa
duk wata kasa da ta riga ta rika a duniya ko wani tsari da ya rika a duniya ba inda aka taba cewa a zauna ai sulhu da dan ta'adda, saboda baka sulhu da mutumin da bai da amana, baka sulhu da mutumin da bai da tausayi, baka sulhu da mutumin da bai san darajar rai da dukiya da zaman lafiya ba. Ya fito ya kauce ma hanya, to dole a fito a dawo da shi kan hanya.
Shi ma dai shugaban kungiyar tsaro ta Beacon Securities Dr. Kabir Adamu ya ce lokaci yayi da gwamnati za ta tashi tsaye akan yunkurin ta na karbe makamai a hannun jama'a, da yanzu haka lamarin ke kokarin dafa karfin kundila. Ko dama jaridar Daily Trust ta ruwaito cewa mataimakin shugaban kasa Farfesa Yemi Oshibanjo ya ce gwamnati ta kaddamar da bita akan rahoton kwamitin da shugaban kasa ya nada a shekara 2013. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC, inda yanzu agogon muke cewa karfe 12:09 na dare. Yanzu ga Ibrahim da sauran labaran duniya.
To shugaban Amurka Donald Trump da na kasar Masar Abdul Fattah al-Sisi sun tattauna jiya Talata kan batun saki wata tattaunawar kuma game da shirin babbar madadar ruwan Habasha, bayan da tattaunawar da Amurka ta dauki nauyin yi a baya kan batun babbar madadar ruwan ta cije. A wata takardar bayani ta jiya Talata, fadar shugaban Amurka ta White House ta ce shugaba Donald Trump ya bayyana karfin gwiwa kan yiwuwar cimma yarjejeniya kan batun madadar ruwan ba da dadewa ba, kuma ta yadda za ta amfani dukkanin bangarorin biyu. Ministan harkokin wajen Habasha Gedu Ander Gachau jiya Talata ya ce kasar Habasha za ta ci gaba da shiga tattaunawar to amma ya gargadi Amurka cewa karfata yi gaggawa kan batun kuma kar ta nemi sa ran ra'ayinta ciki har yanzu mazauna jihar Tennessee ta kudancin Amurka na cikin kaduwa bayan da wata shugumar mahaukaciyar guguwa irin ta lokacin sanyin winter ta zo a makare ta bararraka jihar da daren jiya Talata ta kashe mutane akalla 24 akasarin mazauna wurin sun yi nisan barci lokacin da karar haushin karnuka da kuma na'urar gargadi suka tashi su ya kasance da kirma suka samu mafaka hotunan bidiyon mahaukaciyar guguwar sun nuna yadda wasu manyan harsunan wuta ke ta fitowa daga wani babban bututun da ya tankware ya fuskanci birnin Nashville wanda ya shahara a duniyar waƙe-waƙe
labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC
Ministan lantarki na Najeriya, Injiniya Salam Mamman, ya ce zai yi tsayin daka don tabbatar da aikin wutar lantarkin Mambila.
To sai a gafarce mu. To a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke ta jiran sauraron ranar da za a kammala aikin samar da wutar lantarkin Mambila. Tambaya nan ita ce shin ina aka kwana? Ga Sal Ashewa a shaka da wannan rahoton.
Ministan lantarki na Najeriya, Injiniya Salam Mamman, ya ce zai yi tsayin daka don tabbatar da aikin wutar lantarkin Mambila. Mamman ya ce yanzu ne aka maida hankali kan aikin bayan dogon zamanin da aka dauka ana labari ne kan ruwa. Ministan ya ce da ya shigo ya fara aiki bai ga abin da aka tabuka ba a baya akan wutar lantarkin Mambila. Don hatta filin ma yanzu ne aka tsara yadda za a tabbatar da shi don aikin.
Gaskiya kamar yadda nake faɗa kullum abin kaman tatsuniya ne. Saboda ni da nazo da nace aka min file na duba ganin cewa na fito daga wannan guje wannan jiha na ne kuma ina wakiltar wannan jihar kuma ina wakiltar Najeriya gabaki daya ina wakiltar shugaban kasa a wannan harka na al'amarin hukumar na Mambila saboda aka kawo file sai naga diddai daga karshe babu komai a kasa babu ma fili maganar mutan da ake mutan Mambila wutan Mambila yanzu hakan aka ce ma to kaje ka nuna ina ne filin ma da za a yi wutan babu shi to daga nan na fara nai kokari na san kai shin ina ne ma filin nan ina ne ma wurin nan da ake so aje ayi wutan a nuna min to nan ne fa aka nuna min kuma na tambaya cewa wannan filin namu ne ko kuma ba namu bane ma tukunna to kaga dai a takaice fili yana gujin gwamnatin jiha madarar gwamnatin ita gwamnatin tarayya bata ma ka filin ba balle ta so mu tunani ya za a yi ta aikin wutan a wannan lokacin a gujin to ban san dalilan da suka taso ba a baya amma ni dai tunda na san ni shugaban kasa ne yayin wannan harkan Mambila kuma ya tabbatar cewa ya wani abu a ƙasa kafin buro wannan gwamnatin daga nan na ɗauka na fara.
Salam Mamman ya ce da yardar Allah kamun kammala mulkin gwamnatin Buhari a 2023 za a kammala aikin.
Da a ce tun farko da aka shiga gwamnatin na yadda shugaban ƙasa ya so a yi wannan abin an yi nasara da kishi kuma a ce an yi shi. To da yanzu gaskiya an yi nisa da za mu ce da zan iya buga ma ƙiji in ce ma kafin a ce mun sauka wannan gwamnatin gaskiya da za a ce za mu samu wannan mutum da ya. To amma yanzu kaga hannun agogo ya dan koma baya kaɗan. Amma na tabbata cewa kafin mu sauka za mu ci karfin aiki.
Aikin wutar lantarkin Mambila an faro shi ne tun zamanin tsohon shugaban mulkin soja na Najeriya Janar Yakubu Gawan. Ga ma abin da yake cewa akan aikin.
Gwamnatin da suka tumbuke ni daga mulki me yasa ba su ci gaba da kokarin da muka yi ba sai Abubakar Tafabalewa shine ya soma lantarki na Kayinji ne ne kuma na kunna babban wutan Kayinji mun ce za a kara gyara wa inan wuta da yin wani aiki a Jaba wani a Shiroro za mu kuma wani a can Gembu can Mambila
in an kammala aikin za a samar da megawatt 350 da zai fi kowace tashar wuta a Najeriya aikin da haɗin gwiwar bankin Nexin Nassim zai lashe dala biliyan 5.8. Sale Shehu Ashaka, muryar Amurka, Abuja, Najeriya.
To a gaishe da Sale Shehu Ashaka. To daga Najeriya idan muka tsallaka jamhuriyar Niger, wasu 'yan ƙasar ne ke nuna rashin jin daɗin su kan ci gaba da rufe iyaka da Najeriya ta yi. Haruna Mambako ya haɗo mana da wannan rahoton.
Mutanen da ke kan iyakokin jamhuriyar Niger da tarayyar Najeriya ana iya cewa tunan murna ta koma musu ciki ganin cewa a can baya suna tunanin watakila shugaban kasar tarayyar Najeriya Muhammadu Buhari ya amince ya bude musu boda. To sai gashi kamar faduwar mota daga sama wadda sanarwa da fadar shugaban kasar ta tarayyar Najeriya ta bullo da ita awa 48 suka gabata tana cewa da a janye dukkan waɗanda ke nuna rauni ko sako-sako ga aikin na hana shiga da fice in ba ta hanyoyin da hukumomin tarayyar Najeriya suka amince da su ba. Abin da yasa jama'ar cewa kenan abin ya zama ana saki a kaina gaba domin suna tunanin jin labarin an saki boda amma wannan na nuna musu cewa hakan ya nisanta. Waɗansu mutanen karamar hukumar mulkin Ilela da jihar Sokoton tarayyar Najeriya sun koka game da jin wannan sanarwar.
Ismaila Abdullahi Allah kuma ya sauka mana garuruwa da cikinka. Mure masu transfer da gaskiya mure mu jaji ba gaskiya saboda mutanen tarbatar fadi da muke gaskiya rige gari musu sai wallahi ba irin da ba gaskiya da muna samun mutane ko da shi akai akai amma yanzu kuma wallahi sai dai godiya ga Allah kawai mun muna so ajin shi gaskiya.
Abubakar Tahiru mun ji dadin haka mu ba mu san yadda nufin shi yake ba amma Allah ya gwada mana wannan nufi da shi ke yi na alheri ne
gaskiya. Gwamnatin Najeriya ta tsaya ta yi nazari ga laluran nan saboda duk abin da yayi tsanani ga kan talaka zai koma cewa a raba Najeriya da Niger wallahi matsala ta ba karama ba har dai ga talaka.
Yusuf Bagudiri Ilela local government
lalle auro he boda and auro he boda amma dai gaskiya talaka na an karo he ma boda saboda ma'aikata bakin gulgudu suna aiki amma dai wasu su ba aiki suka yi wanda ya kamata ba dan wanda shugaban kasa ka so wasu ba haka nan suka so ba gaskiya aiki dai kamar ana aiki amma dai talaka na aka yi ma aiki ba masu kudi ba mu muna son dai ai afwa a jawa galalura gaskiya ba ta da dadi ga talaka.
Su ma mutanen garin birnin Kwani ta jamhuriyar Niger ke kan iyakar ta Niger Najeriya waɗansu daga cikin su na cewa tsawatar da ma'aikatan da fadar ta shugaban kasar tarayyar Najeriya ta yi domin su ƙara ƙarfafa ayyukan su na kulle boda wani lamari ne na tsanantawa.
Kowa ji haka gaskiya ya ce abubuwa sai dai da ayi da addu'a dai kawai. Kowa ji wanga abubuwa sai ya ce gaskiya abun sai dai a hankali dai abun yayi tsanani kai ba a wanda ma za a ta hidin mu kai ku kan makalla.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwani sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwani a jamhuriyar Niger.
To a gaida Haruna Mamman Bako. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31-60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu raron mu a jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. ‘Yan Najeriya na fassara kotun kolin kasar da kotun Allah ya isa a da. To amma siyasar kasar na neman maida ta kotun jeka ka dawo, in ji wasu manazarta. Wata sabuwa ta bulla a majalisar dokokin Najeriya bayan da aka gabatar da wani kudurin doka da ke neman ba da kariya ga shugabannin majalisar dokokin. Assalamu alaikum. Kotun kolin Najeriya a jiya talata ta yi watsi da karar da Emeka Ihedioha na jam'iyyar PDP ya shigar a gabanta. Yana neman ta sake waiwaye da bitar hukuncin da ta yanke wanda ya tumbuke shi daga mukamin gwamnatin jihar Imo ta baiwa sanata Hope Uzodinma na jam'iyyar APC. Idan za a tuna dai hukumar zaben kasar tun farko a zaben watan Maris na shekarar da ta gabata ta 2019. Ta ayyana Ihedioha a matsayin zababben gwamnan jihar ta Imo. To sai dai sanata Uzodinma da jam'iyyarsa ta APC sun kai kara a gaban kotun zaɓe da ma ta ɗaukaka kara duk ba nasara. To amma da shari'ar ta kai kotun koli, kotun ta jingine dukkan hukunce-hukuncen kotunan biyu inda ta tabbatar da shi Uzodinma a matsayin halattaccen zababben gwamnan jihar ta Imo. To sai dai rashin gamsuwa da hukuncin ya sa Ihedioha sake garzayawa kotun kolin domin ta sake lale a hukuncin da ta yanke inda a jiya talata kotun ta ce ta tsayu a hukuncin ta na farko. Wannan dai ita ce shari'a ta biyu bayan ta jihar Bayelsa daga cikin shari'o'i uku na zaben gwamna da aka yanke hukuncin su a kotun kolin to amma kuma aka sake komawa domin sake nazarin hukuncin kotun wanda ta yanke dayar ita ce ta jihar Zamfara. Masanin shari'a Buhari Yusuf ya yi karin haske akan masu ra'ayin kotun kolin da a da can baya ake yi wa lakabi da kotun Allah ya isa. A yanzu tana kokarin komawa ta jinka ka dawo a shari'un zabe.
To na farko mutane ya kamata a lura da wani abu a kotun koli tana iya yankewa shari'a ta dawo kan shari'ar idan aka samu abubuwa uku ko hudu wato inda aka ba gayawa kotu gaskiyar bahasin shari'an da ke gabanta ba koko aka zo aka tabbatar da samuwar wani abu na rashin gaskiya don shigar da kara koko aka zo wajen madabu'an na buga shari'ar aka samu wasu gyare-gyare to kotu tana iya dawowa kan shari'anta ta yi gyara a kai. A 1979 a wani case na lawsuit a kotun koli ta dawo a hukuncin da ta yanke ta tashi a kan shi. A idan ba a kuma manta ba a shari'ar da aka yanke kan Amici da ya bashi zabe ko da bayan lokacin da aka yi zabe kotun koli ta dawo yau an tashi daga wannan a tsari wato wannan principle na irin wannan shari'a yanzu an koma da dole kandidi ne shiga zabe daya biyu har uku na matakan zabe da za a yi.
To duk da yake dai jam'iyyar APC ce ta yi nasara a hukuncin na jihar Imo. To amma ba ta fatan tarihi ya maimaita kansa akan shari'ar ta jihar Zamfara wadda kotun koli ta soke zaben da aka yi wa APC ta mika wa PDP dukkan mukaman da aka yi takarar su baki ɗaya a jihar. Kakakin jam'iyyar Sani Gwamna Mayanci na ganin ta sha bamban da ta Imo.
Korahinmu da na Imo da na Bayelsa ba guda ba ne. Su Imo yau korahinsu shi ne na maganar ƙuri'a ce. An faro wannan shari'a tasu tun daga kotun zaɓuɓɓukan da aka kafa har zuwa kotun koli. Mu kuma rikici ne na cikin gida na jam'iyyar APC wanda yake PDP babu inda ta kai ƙarar jam'iyyar APC ta jihar Zamfara. Sannan na biyu magana primary din ma akwai mutanen da ba su da abokan takara a cikin wannan jam'iyyar tamu ta APC wanda yake a parliament din su an kai kuma hukumar zabe ta sani ita jihar jam'iyyar ta sani haka. Na biyu kuma dokar ƙasa ba ta yadda da wani ya zama gwamna ba kamar da na yi bayani can farko sai in yana da kashi 25 na wannan jiha sannan zai iya zama gwamna.
To sai dai a bangaren jam'iyyar PDP kuwa mataimaki na musamman na gwamnan jihar akan sha'anin watsa labarai Zailani Baffa ya ce jagororin APC suna shafawa magoya bayan su zuma ne kawai a baki.
Maganar primary ne wato zaben mataki na farko wanda kuma su ba su shiga ciki ba kuma ko da a ce suna da kara da su za su kai aka ce kwana 60 ne kuma kwana 60 din nan ya wuce. To maganar primary ma ba sa entertaining din ta kwata-kwata to akan wannan za su sake koma kuma wannan kuskure ne. Ko shi Abdulaziz ya ce yake nuna cewa shi ba primary yayi ba shi consensus ne duk dai magana ce ta primary wanda yake kuma kotu ta riga ta yanke hukunci akai. Saboda haka kusan dai abin da muka dauka shine lauyoyi suna dan abubuwansu ne wanda za ka ga sun samu alheri a cikin mutum saboda su dinga nuna masa cewa akwai nasara. Amma mu dai muna ganin cewa in Allah ya yarda da kotu ce yanke mana hukuncin nan ba wani canji a shi za a yi ba.
A daidai lokacin da 'yan Najeriya da dama suke ci gaba da kalubalantar dokar kariya ga manyan zababbin shugabanni a matakin jiha da tarayya. Sai kuma ga wata buƙatar ta kulla a zauren majalisar wakilai mai neman ba da irin wannan kariya ga shugabannin majalisun dokokin biyu na tarayya da mataimakansu. Kudirin mai neman yin garan bawul da tashi na 308 na kundin tsarin mulkin ƙasar na da manufar ba da kariya ta rashin bincike, kamawa ko gurfanar da shugabannin majalisun da mataimakansu a gaban kuliya ma damar suna kan mukamman nasu. Dan majalisar wakilai Alhassan Adodoguwa shi ne shugaban masu rinjaye a majalisar ya kuma bayyana dalilan gabatar da kudirin dokar.
Ba wai doka ce muke yunkurin yi wa kanmu mu 'yan majalisar tarayyar Najeriya ko kuma majalisar dattijai ta tarayyar Najeriya ba. Ba doka ce da muke so mu yi dan fadanci ko dan mu karawa shugabanninmu na zauren majalisunmu guda biyu girma ko daraja a rayuwarsu ta siyasa ko a matsayinsu na shugabannin majalisunmu ba. Ba ma doka ce muke tunanin wai Femi Bajabiya Mila a cikinta ba. Babu wanda yake tunanin mataimakinsa Right Honorable Ahmed Idris Wasai. Kuma a zuciyarmu da shi wanda ya gabatar da wannan yunkuri na yi wa tsarin mulkin Najeriya gyara ba yi da tunani nawai a muna tunanin Ahmed Lawa ko a muna tunanin Umu Agege a institution din wato wannan majalisa din kanta a matsayin ta na wacce take cikin manya-manyan shikashikan ginshiki na demokradiyyar kasa institution din wato ma'ana ita kanta majalisa din tana bukatar wannan kariya din
to sai dai kuma tun a cikin zauren majalisar kujerin dokar ya fuskanci gagarumin kalubalen rashin amincewar wasu ƴan majalisar irin su Tajuddin Abbas
ni da kuma mafi yawan ƴan majalisa ba mu da wannan ra'ayi ba kuma za mu ba wannan doka goyen bayan mu ba a lokacin da duk aka bukaci a majalisa mu zo mu bayyana ra'ayoyinmu insha Allah za mu fito za mu nuna cewa wannan ba abu ne wanda zai ci da kasar nan gaba ba ba abu ne mai kyau ba musamman in muka duba cewa kasashen da suka ci gaba a duniya ina ne ake ba ƴan majalisa ko shugabannin majalisa wata kariya na musamman saboda aikin su
to ko yaya manajarta ke kallon wannan yunkuri na majalisar wakilai ga Professor Usman Muhammad na Jami'ar Bez
a koyaushe a demokradiya za a so a ce abinda ake yi yafi alfanu da abinda ba a yi ko kuma abinda ake yi idan zalunci ne zai kuma wanzar da rashin jituwa da ƴan ƙasa to sai a kauda shi a kawo abinda duk ƴan ƙasa za su amince da shi abinda ake amincewa da shi anan kuma wanda yake shine yake da alfanu shine a cire wannan kariya kowaye wani abu wanda ya wuce misali nake ta haddin wani to sai a kai shi kotu ya gurfana a gaban kotu
Madina Dauda a Abuja ta jiyo ra'ayoyin wasu ƴan Najeriya dangane da wannan batu farawa da daya daga cikin shugabannin gamayyar kungiyoyin matasan Najeriya Sharif Nastura Ashir
kashin demokradiyyar ne ta mu yazo da kuma lalacewar ta shugabanci gaba daya kasar a ce duk mutumin da aka dauki shugabanci aka bashi sai a bashi kariya ya duk abin da ya ga dama a cikin cewa sai ya sauka ne za a iya shari'a da shi abin da ya kamata a ce shine a janye wata kariya ga dukkanin wani mutum da aka bashi amana al'umma tun daga kan shugaban kasa zuwa gwamnoni amma idan ka ba wannan ƴan majalisa kariya shugabanninta dole ka ba wa ragowar mambobinta
shi ma Muhammad Bello na Waila malami a kwalejin ilimi dake Azare ta jihar Bauchi ya tofa albarkacin bakin sa
kina ga zai yuna baki kuɗi kuma a ce ni ba zan bincike ki ba sai bayan shekara hudu zai yi haka dukiya ta a hannunki a ce ba zan iya bincikan ki ba ai dama babban kuskure ne a ce wai shugaba ba za ka bincike shi ba sai ya gama mulki to in ya gama kuma me za ka bincika abu da an riga an cinye kuma wanda aka kama ma in an daure su shekara nawa ne uku hudu
anan za mu dasa aya a cikin shirin sai kuma mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilan sashen Hausa Madina Dauda da Nasiru Adamu Alhikaya tuba hero Dodoni ya daidaita sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna da muku sallama daga Washington DC
kuma da lagai da Murtala Dono kuma ka zo ga shirin mun da karshe labarai a takaice
to a takaicen tsohon mataimakin shugaban kasar Amurka Joe Biden ya ci jihohi 6 a yayin da shi kuma Senator Bernie Sanders ya ci 3 a sakamakon farko-farko na zaben fitaddan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Democrat wanda aka yi jiya Talata a wasu jihohi 14 na nan Amurka Iraniyawa da aka jefa su kurkuku saboda zargin su da laifuka masu nasaba da siyasa da kuma tsaro suna kokawa tare da dangogin su cewa a sake su na wucin gadi saboda su kauce makamuwa da murar corona a gidajen yarin Iran da ke cinkushe to sai dai rahotanni na baya-bayan nan na nuna cewa an saki fursunoni 54,000 na wucin gadi tun bayan da aka yi wannan korafin Gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Donald Trump za ta takaita yawan ma'aikatan kafafen yada labarai na gwamnatin China da ke nan Amurka tana mai nuni da yawan tsangwama da barazana ga 'yan jarida da aka san China da yi tun da dadewa.
To madalla kafin mu sallama zan yi amfani da wannan dama na taya shugaban kungiyar tsaffin ɗalibai ta makarantar KEBC Kano Alhaji Haruna Idris Magama da mataimakinsa Alfa Zazie na Merage murnar zaben su kan wannan mukamai da aka yi da ma duk sauran shugabannin da aka zaba Allah ya kai riko ya kuma ba da damar yin ayyukan da suka dace ga al'umma masu raro anan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu dauki da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin yanzu a madadin wato Ibrahim Kalmus Garba da ya ce na gabatar da shirin da kuma Cibahiru Jedo ne wanda ya bada umarnin shirin da ma injiniyan mu ne Jimmy Cook Mr. Phil Hashing kuma da na shirya na kuma gabatar daga Washington DC ke cewa sai mun sake haduwa an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe 8 na safiyar nan assalamu alaikum
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.